الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا السلام عليكم ورحمة الله يومنا لهدي biyar ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1444 wanda daidai da 2 ga watan October shekara ta 2000 2022 kamar yadda muka saba yau muna karanta littafin Mabahis fi Ulumil Qur'an na marigayi Sheikh Malami Manna Al-Kaptan Allah ya masa rahama. Karatun da ya gabata mun karanta babi da ya kawo bayanin sunaye na Al-Qur'ani. To karashin wannan babi shine wasu daga cikin siffofi na Al-Qur'ani. Yace wa wasafa Allahu Al-Qur'ana bi awsafin kathiratin kadhalik. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta al-Qur'ani da siffofi masu yawa kamar yanda ya siffan ya ambace shi da sunaye masu yawa minha daga cikin siffofin da Allah ya sifanta al-Qur'ani da su akwai nur nur haske inda Allah ya ce ya yuhannas قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا يا أيها الناس يا قوم تاني قد جاءكم برهان من ربكم حقيقة حجة daga ubangijinku ta zo muku وأنزلنا إليكم نورا مبينا kuma mun saukar muku da haske wanda yake bayyananne ko haske mai bayyanawa haske wanda yake fitar da mutane daga duhun kafirci zuwa duhun imani daga duhun zalunci zuwa duhu na adalci zuwa haske na adalci daga duhu na hargitsi da rashin tsari zuwa haske na tsari da saiti a cikin rayuwa daga duhu na bid'a zuwa haske na sunna to kuma sannan Allah ya sifanta al-Qur'ani da hudan da shifa da rahma da mau'iza duka waɗannan sun zo a aya guda inda Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhannas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin ce ya ayyuhan nas ya ku mutane qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum haqiqa wa'azi ya zo muku daga ubangijinku wa shifa'un lima fis sudur da waraka ga cutukan da suke cikin zakatu wa hudan da shari'a wa rahmatin da rahama lil mu'minina ga mu'minai kaga duk waɗannan ayoyi guda biyu sai Allah ya kira ya ayyuhan nas domin nuna cewa shi alqur'ani littafin da aka saukar da shi ga gabaki ɗaya mutane larabawa da waɗanda ba larabawa tun daga kan mutane na farko da aka saukar da qur'anin a zamanin su har kuma zuwa mutane na ƙarshe wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'an manzancin sa sallallahu alaihi wasallam ya game dukkanin al'umman duniya da jinsin duniya tun daga wannan lokaci da aka aiko shi har zuwa tashin alkiyama babu wani wanda zai ce manzanci annabi bai shafe shi ba. To alqur'ani cike yake da wa'azi, cike yake da jan hankali, cike yake da fadakarwa da saita mutane su fahimci cewa wannan rayuwar ta duniya ba fa ita ce farko ita ce karshe ba, kawai transit ce, kamar wani zango ce wanda daga nan ne za a tafi inda za a je, kuma gida na har abada, gida na dawwama ko ni'ima ko kuma azaba. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake ta siffanta yanayin rayuwar duniya, yake cewa dan kankanin lokaci ne. Inama hadhihi hayatud dunya mata wa inna akhirata lahiyal hayawan. Fala taghurannakum billahi, la yaghurannakum billahi al-gharur, la taghurannakum al-hayatud dunya wa la yaghurannakum billahi al-gharur. Kada rayuwar duniyar nan ta rude ku, kada kuma shaytan mai rudi mayaudari ya rude ku ya raba ku da wannan duniya. Allah ya sifanta duka zaman duniyar kamar damuna ta sauka ne, a yi ruwa, a yi shuka, a yi noma, a zo a yi girbi, shi kenan an gama duniyar ta tashi. Inna masal hayatid dunya kama in anzalna minas sama fahtalata bihi nabatil ard mimma ya'kulun nas wal an'am hatta idha akhazatil ardu zukhrufaha wa zayyanat hazu akarshi. Wani waje ce fa asbaha hashiman tazruhu riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira. Yace ayyuhan nas taqu rabbakum wal tanzur nafsum ma ya allazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah. Da yawa malamai suka ce aya ta ƙarshe da aka saukar alqur'ani, wannan daga ita ba a saukar da wata aya ba, ita ce wattaku yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamuna. Kage tana maganar kowa ya tanadi domin wannan rana ta alkiyama, ranar da za a maida kowa zuwa ga Allah, kowa zai koma zuwa ga Allah kuma ya masa hisabi. To ga Qur'ani mau'iza cike yake da wa'azi, shifa'ul lima fi sudur. Al-Qur'ani shine maganin cututtukan da suke cikin zukatun mutane. Zuciyar dan Adam cike take da zukatu, da cututtukan da wasu dabi'arsa ce da su aka halicce shi, wasu kuma gadarsa yake, wasu kuma zamantakewa da marasa lafiyar zuciya, wannan yake sa shi ma ya kamu zuciyarsa ta harbu da irin wannan cutar. To alqur'ani shi yake wankewa, yake magance dukkan wayannan cututtuka har zuciya ta zama tsarkakakkiya, kuma ranar lahira babu wanda zai kubuta sai wanda ya je da lafiyayya kuma tsarkakakkiya zuciya. Allah ya hakaito annabi Ibrahim yana cewa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malu wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sai ya ubangiji kada ka tozarta ni ranar da za a tashe su, ranar da ƴaƴaye da ma da dukiya ba za ta yi kowa amfanin kowa ba, illa man ata Allah biqalbin salim, sai wanda ya je wa Allah da zuciya wacce take lafiyayya tsarkakakkiya. Yace qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wanda ya tsarkake zuciyarsa ya tsaftace ta, yayi kokari ya rabu da muyagun cututtuka da suke cikin zuciya, to wannan ya ci riba. Wa qad khaba man dassaha, wanda ya gurbata zuciyarsa ya bar tsatsa da cuta a cikin zuciyarsa, kada khaba, wannan yayi asara, ya tabe. To alqur'ani shine yake warkar da waɗannan cututtuka da suke cikin zukatu, cutuka ne daban-daban. Mafi girman cuta da take kama zuciya ita ce cutar kafirci, sai cutar munafunci, sai cuta tariya, girman kai, hasada, jiji da kai, wulakanta mutane, gaba, gaba da mutane, ba gaira ba dalili, musamman gaba ga bayin Allah. Kullaci shine hikidi, da kulla sharri a zuciya, mutum ba shi da wani tunani, ba shi da wani tsari a zuciyarsa, sai ya zai yi sharri, ya zai cucuwa ne, ya zai rusa kaza, ya zai hana kaza, ya zai kaza, babu tunanin ya zai gina kaza, ya zai taimaki wani, a'a sai dai kullun ya zai rusa, ya zai rusa. To yanan cututtuka ne suna nan jinkim, to alqur'ani shi yake magance wa'annan cututtuka. Duk inda ka duba cikin alqur'ani zaka ga yana maganin wata cuta ta zuciya, ko cuta ta zamantakewa, zaman tare, ko cuta ta zaman aure, ko tsakanin iyaye da ƴaƴayensu, ko tsakanin shugabanni da mabiyansu. Duk cututtuka alqur'ani yana warkarwa, amma babu kamar cutuka na zuciya, domin zuciyar ita ce ɗan adam ɗin. In ta gyaru, duk jiki ya gyaru. Inna fil jasadi mudgha idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza fasala fasala al jasadu kullu ala wa hiya al qalb. To shi isa alqur'ani ya fi mai da hankali wajen yaƙar cututtuka na zuciya. To yanda aka cire wa'annan munanan cututtuka, aka tsarkake zuciyar, aka wanke ta, to sai kuma a ƙawata ta da kyawawan sufofi da abinci wanda zai gina ta, wanda za ta samu tsarki, ta yi haske, wanda wannan ne kuma zai ba wa gaɓoɓi umarni, zai ba wa gaɓoɓi dama su kuma su rinka aikata ayyuka na alkhairi. Sai in aka kauda kafirci, sai imani ya zo. Aka kauda munafunci, sai yaqini ya zo. Aka kauda girman kai, sai tawadu ya zo. Aka kawar da gaba, sai alhubbu fillah, sai ya zo. Aka kauda hasada, sai hubbul khair ya zo ga kowa. Kowa kana fatan masa alhairi, duk wanda ya samu wani abun alhairi, kana murna, kana taya shi farin ciki, kana jin kamar kai ne ma abun ya same ka. Sai haɗin kai, shikenan sai duniya ta zauna lafiya. Shi ne ake cewa at-tahalli wa tahalli, kad aflaha man zakaha at-tahalli kenan, kad khaba man dasaha at-tahalli kenan. Sai an cire cututtuka, sai kuma a sa maganin, sai a ƙawata ta, sai an kawar da dattin, sai kuma a zo a yi fenti, a shafa, a sa tile, a yi kaza, a yi kaza, sai a ƙawata. To alqur'ani babu abin da ya fi shi maganin wa'annan cututtuka na zuciya. Ba ma wani maganin cutukan zuciya in ba alqur'ani ba. Babu ma wani maganin da yake wanke cututtukan zuciya idan ba alqur'ani ba. Duk wanda ya nemi wani ɗaukaka da wani tsarkin zuciya da wani neman kusanci da Allah ba ta hanyar qur'ani ba, to daɗa nisantar Allah kawai zai yi. Shi yasa zaka ga wasu da suke bin wasu hanyoyin da ba na shari'a ba, hanyoyin da suka saba qur'ani, hanyoyin da suka saba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wai da niyyar su samu tsarkin zuciya, da niyyar su samu kusanci ga Allah, to sai kaga su ƙarshe su suke zamowa mafiya nisa ga Allah din, mafiya nisa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk mutumin da ƙarshen tafiya zai zo ya ce shi kansa yanzu ya riƙa wuyansa ya yi ƙarfi, shi ma yanzu Allah ne, to ina shi ina Allah? Ina shi ina kusantar Allah? Ai kaga wannan shaiɗan ma ya fi shi nisa da, domin shaiɗan ma shi bai ce shi Allah ba ne. A taƙadarai Fir'auna ne wannan da'awar, to kaga wannan zai ce shi kansa ya zama Allah. Kawai rinka jin shi da shi da Annabi ma duk sa'an juna ne. Shi ma kawai dan dai kawai dan shi Muhammadin an yi masa wahayi, ka ji mutum yana cewa Muhammadu kawai, sai ka ce wani sa'ansu. Ai Muhammadu ma, ai Muhammadu ma. To kaga wannan ina magana kusantar Allah to saboda ba ta hanyar Qur'ani aka buba wajen tsarkake zuciya aka ma shiga wata halwa a irin wayannan haloyi na bid'ar a ce sharadi shine banda karatun Qur'ani sai mutum zai kwana 40 ko kwa 40 so kaza so uku so hudu so bakwai amma banda karatun Qur'ani za a yi amma dai ba za a yi takara a dau Qur'ani a ce arabiya izu kaza izu wane ne ba kuma musun ma akwai wanda sallan ma ba a yi akwai wanda sallan ma ba a yi kawai za a ce kai ta yin Allah 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 ko la ilaha illallah la ilaha illallah ko kawai a ce ashakuru ashakuru ko algafuru a ce kai guda miliyan bakwai ba za ka yi bacci ba sai dai baccin yarin jaye ka akwai kuma wato masu muraqaba da ka fara baccin a zuwa tsula ma bulala a tashe ka kuma waje ne mai kunci kuntataccen waje ba mai fadi ba sannan kuma ba za ka ci abincin duk wani abin da yake ya fito daga jikin mai rai nama kwai kifi kitse waye duk ba za ka ci ba sai dai ka ci abin da yake lami kuma so da ganye kuma so biyu a rana an fi so ba ka yi azumi kuma ba bacci ga ka a cikin duhu gashi ana maimaita abu daya kuma banda karatun Qur'ani wai karatun Qur'ani wai hijabi ne to shine sai ka ga karshe mutum ya ihu yana Allah Allah sai a ce tsakiru tsakiru ina to Allah ya ce ala bi zikrillah tatma'innul qulub zikirin Allah ne yake sa a samu nutsuwa a ƙara samun hankali a ƙara samun saiti a rayuwa to yau sai aka ce ga wani zikiri mutum in yayi zai zo ya haukace anya ko zikrillah ne in kuma zikrillah ne haka Allah ya ce ayi haka manzo Allah ya ce ayi sallallahu alaihi wasallam kaga zikiri ne na bid'a domin da a ce zikiri yana sa a haukace to da har sa gafirullah sahabbai da kowa sai an faɗi matsayin sa ma a haukar ko ba haka bane ba su Allah ya yi babu wa zakirina Allah kasiran wa zakirati ba sune rijalul latilhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah ba sune yace musu uzkurullaha zikran kasira wasabbihuhu bukratan wa asila ba shine yace musu ko jihadi suke yi izalaqitun fi'atan fasbutu wazkurullaha kasiran to wane ne zikiri ya hauka tashi a cikin su saboda zikiri suka yi na sunna ba wasu hanyoyi wanda suke ba daidai ba saboda haka babu wani maganin da yake warkar da cutukan zuciya sai alqur'ani babu sai alqur'ani shine yake warkar da gashi washifa ulli ma fi sudur mai warkar da cutukan da suke cikin zukatu wa hudan kuma shi shiriya ne cike yake da shiriya inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwa wa rahma kuma rahama ne da jin kailil mu'minina ga mu'minai duk bangaren da ka dauko na rayuwa idan ka bi shiriyar ka karanci yanda qur'ani ya tsara to sai kaga babu wani tsari da yake cike da tausayi da rahama wanda ya dace da dabi'ar dan adam ya dace da kowane lokaci ya dace da kowane yanayi yake cike da tausayi da jin kai sama da tsari na alqur'ani babu in muka ce alqur'ani to duk bayani da hadisi da yake da yazo fassara ce ga alqur'ani zaka ga babu sama da alqur'ani duk sanda aka ce a aje qur'ani abu wani abu daban to an shiga shiriri ta an shiga bulumbituwa an shiga kamakame za a yi ta fagamfagan ne ana ta dannawa cikin rami amma ana cewa an ci gaba ci gaba mai haƙa rijiya to shi yasa kaga yace wa rahmatul lil mu'minin shi alqur'ani wa'azi ne ga mu'minai waraka ce ga mu'minai shiriya ne ga mu'minai rahama ne ga mu'minai to idan musulmi gashi suna karanta qur'ani gashi suna haddace qur'ani gashi suna qira'o'i suna li'irabi suna tafsiri amma ga su babu tsari ga su babu shiriya ga su cikin wahala babu tausayawa juna ga su suna da cututtuka na zuci sun dame su sune masu cutar junansu sune masu gaba sune masu kashi kisa sune masu yiwa junansu hasada sune masu yiwa junansu bakin ciki da bukulu da yiwa juna sharri to basu zama muminuna ba wannan karatun da suke ba su kai matsayin muminai ba tukunna ba aiki suke da Qur'ani ko dai suna ma karanta ba su ma gane me suke karanta ba ko kuma sun gane san zuciya ya sa sun ki yin aiki da shi to shi kuwa duk ingancin magani din nagartarsa in mara lafiya ya ki sha ya za a yi masa magani likita kwararre ya duba ya ce matsalar ka cuta kaza ce ga kuma maganin nan kaifiyan ga yadda za ka yi amfani da shi sai ka zo kai kuma ka ɗau maganin kana ta koɗa maganin kana ta faɗa ai magani kaza yana abu kaza wannan maganin kai ga ciwon yana damun ka kaƙi ka sha sai magana kake ta yi kana ta magana ya za a yi ka warke amfanin me zai ma maganin to haka Qur'ani in za mu ta karanta shi mu ta tafsiri mu ta li'irabi mu ta ai amma ba za mu aiwatar da shi a aikace ba to misalin wannan kenan ga ciwo ga magani ga shi kawai sha zami amma mun ki mu sha mun tsaya sai koda maganin muke sai karanta description din maganin muke sai bayani muke ta yi akan sa amma kawai mu sha mun ki mu sha da haka sai wannan ya fadi ciwon ya kashe shi wannan ma ya fadi to misalin yanayin da muke ciki kenan shi yasa sai kaga ga shi ana ta karatun amma kuma kullun kamar ma matsaloli karuwa suke yi irin abin da Sayyid Qutb yake faɗa kira a cikin tafsil fi zilalil Qur'an sai wasu masu neman sharri su ce wa ya kafirta mutane ya ce duk kafirai ne waye yana cewa lokacin da muke ciki yanzu dinnan yayi kama da farkon aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi nisa da addini mutane suna cikin jahiliya ana cikin watsi da addini ba a kaza ba a kaza kowa son zuciyarsa kawai yake bi masu wanda suka yi imanin ƴan kaɗan ne su kuma an tsangwame su an sa su a gaba kamar a cinye su ɗanyu sai ya kawo misali ɓangaren siyasa ɓangaren tattalin arziki ɓangaren kaza to ba za mu zama cikakkun muminai ba sai mun yi aiki da Qur'ani wannan ayoyin ba da irinmu suke magana ba sai mun sufanti da sufofin muminai sannan za mu shiga cikin wannan ayoyin to wannan haka ne ko ba haka ba ne kafirta mutane ne ko wa'azi ne kowa ya zama cikakken mumini to wa'azi ne to shikenan kuma masu sharri sai su ce ya kafirta mutane yawaye to kuma haka ne Allah ya alƙawarin zai taimaki muminai duk inda ya ce zai taimaki musulunci da muminai yake cewa ba ma musulmi ba inna allaha bala'in menene wa'annan ayoyi inna lanansuru rusulana wallazina amanu ha gani wannan suka yi imani kataballahu la'aglibanna ana wa rusuli allazina imakkanahum fil ardi aqamu salata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkari walillahi aqibatul umur wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina fala tahinu wa la tazu antumul a'launa in kuntum mu'minina mu'minina imani imani ake magana shi ko imani laysal imani bi tamanni walakin ma wa qarafil qalbi wa saddaqahu al amal buri da magana ba shine imani ba dan wasu a zamanin annabi ne ma suka rinka cewa amanna amanna mun yi imani gace a kullum tuminu walakin qulu aslamna wa lam ma yadkhulul imani fi qulubikum ko ce da ya kun musulunta amma ai har yanzu imanin bai gama ratsa zakatunku ba ga su suna ganin annabin ma Allah ya ce musu har yanzu bai ratsa zakatunku ba a arabu ko shi ake ce imani ba wai maganganu a fatar baki bane ba maimaita maganganun imanin bane abu ne da yake dasuwa a zuciya aiki sai ya gaskata wannan a gani a ƙasa a gani a aikace yanda sabai suka ana saukar da aya nan da nan idan su zai kada kamar ana kada musu dangi yanzu yanzun nan za su yi aiki da ayar ana jihadi wani yazo yace da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu idan naje na yakin nan na shahada aljanna Allah zai sani yace kware da gaske yana cin dabino sai yace in na tsaya ma sai na gama cin dabino ai zan bata ma lokaci na dau abun ma da wasa kenan ya wurgar da dabina ana gudu bayan dutse shi kuma nan yake dannawa ana dawo da yace wallahi kanshin aljanna nake jiyowa a bayan dutsen nan kanshin ta nake jiyowa ya tafi sai da ya shahada nan take wani yazo shi ma yace zan musul zan fara zubin ku jihadin in an dawo na musulunta sai annabi ya ce a'a ka dai fara musuluntar sannan ka tafi jihadin ya musulunta aka shiga jihadin da shi a wannan karan a jihadin ya mutu an ce ko sallah ɗaya bai ba a salawatul hams manzo Allah ya ce ya ganshi aljanna yana wadaka a cikin aljanna yanzu ya musulunta saboda da gaske suke yi ya dau makami ya shiga jihadi aka saukar da manzalla zai yuqridullaha qardan hasana abu da hada yana da gona wanda take kawo masa riba mai yawa yace yanzu idan na bada gonan nan Allah zai bani wata irin ta aljanna annabi yace ninkin baninkin matarsa tana cikin gonar tana ciro ƴaƴan marmari tana cirowa sai yace ke fito na siyarwa da Allah wannan gonar tawa ita ma imanin ya ratsa ta sai kifar da kwandan abubuwan da ta ɗiba ta kifar ƴaƴanta sun ɗiba ta ce ku a'aje mun barwa Allah mun siyarwa da Allah ta ce rabihal bai'u rabihal bai'u ai wannan ciniki an ci riba mun ci riba alhamdulillah alhamdulillah shine manzo Allah ya ce kam min izqir radahin li'abil dahadahi fil janna nonan dabino murguza murguza kamar sa tabo kasa irinsu suna nan burji Allah ya dasawa abu da hada a cikin aljanna to su ne irin wannan imanin ba za mu iya irinsu ba amma mu rinka kwatantawa to don Allah muna kwatantawa ba mun sha karanta asar na Abu Abdurrahman Sulami ba yace haddathana allazina yuqri'una alqur'ana malaman musahabai da suka koya mana qur'ani sun ga mana cewa aya 10 ake koya musu ba sa ketare ta sai sun san fassara ta sun yi aiki da ita sannan su ƙara wata aya 10 to mu ya muke yanzu ko karatun asuban nan da muke yi so 5 a sati duk sati aya nawa ake in aka zo surori ma masu gajejjerun su ayoyi ba sai aya wajen 40 ba sati ko dai muna yin aiki da ita ba zai dai ta fada ba kawai to kuma an ce ba ba da mu ake ba ba irin ma ake wa mutum ya ce wai wai da shi ake saboda yaudarar kai ai sai dai mai ta istighfari kawai mai ta neman gafara ubangiji kuma mu rinka kokarin dai muna kwatantawa din wani daga cikin magabata ya ce ya ku masana ɗaliban ilimin hadisi ku rinka fidda zakka hadisan nan da kuke koya komai yana da zakka ko masu dukiya suna zakka ku ba ku da komai sai hadisi ku rinka fidda zakka a hadisin ya ce a ya za a fidda zakka kuɗi ne ya ce eh da hadisi goma ku ɗau ɗaya ku yi aiki da shi kun fitar da zakka da hadisan Riyadus Salihin nan da muke to in aka yi goma zai muka yi na 200 da wajen 70 da nawa ko to yanzu don Allah a 200 nan da muna ɗaukar duk goma mu ɗau ɗaya duk goma mu ɗau ɗaya da yanzu hadisai nawa muke aiki da su 21 to hadisin annabi ɗaya in ka ɗauka ka ɗabbaka a rayuwarka ka ci riba duniya da lahira to saboda haka ga magani a gonar yaro amma kuma bai san yadda zai yi ko kuma ya san yadda zai yi amma ya ƙi amfani da shi alƙur'ani shari'a ne rahama ne waraka ne ga cutukan zuciya amma lil mu'minina ga wanda suka yi cikakken imani da shi suka yadda su yi amfani da wannan maganin Allah ka sa mu a cikin su wa mubarakun Allah ya sifanta alqur'ani da shi littafi ne mai cike da albarka mai cike da alhairi albarka shine alhairi wanda yake mara yankewa alhairi madawwami kuma yana ta karuwa kuma baya yankewa shine abin da ake cewa albarka dawwamamman abu asali an ce daga barakal ibul ne raƙumi in ya durƙusa din nan ai kaga duk abin da zai ba zai tashe shi ba sai in an daga shi ko shi da kansa ya ga dama ya tashi amma dan ka zo kana ture shi kana ture zai tashi to shine daga nan aka samo ba albarakatu alhairi mai yaduwa kuma wanda baya yankewa to Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu mubarakun musaddiqul ladhi bayna yadayhi wannan littafi ne mai daraja wanda muka saukar da shi wanda albarkarsa mai cike da albarka mai cike da alhairi wanda yake gasgata abinda yake gabansa littafan da suka gabata to alqur'ani ya zo ne yana jaddada abubuwan da suke cikin wayannan littafai na abin da ya shafi aqidu da ladabai na zaman rayuwa albarka sabata yankewa mubin kuma Allah ya sifanta alqur'ani da mubin mai bayani inda Allah ya ce kad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hakika wani haske ya zo muku daga Allah da wani littafi mubin mai cikakken bayani tibyanan li kulli shay wa tafsilan li kulli shay ma farratna fil kitabi min shay komai bayanin sa yana nan a cikin alqur'ani sai dai bayanin qur'anin wani yakan zo a bayyane da sunansa da komai wani da sifarsa wani kuma sai mai tadabburi sai mai la'akari da ma'anar alqur'anin shine yake iya gane abin da alqur'anin yake shiryawa kuma shi fahimtar alqur'ani gurgudan imanin mutum imaninsa da Allah imaninsa da manzon Allah imaninsa da shi kansa alqur'anin to gurgune yanda Allah yake budawa mutum ya rinka fahimtar alqur'ani gurgudan biyayyarsa da Allah gurgudan yanda Allah yake buɗa masa gurgudan biyayyarka ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan yanda Allah zai buɗa maka zuciyarka ka rinka fahimtar alqur'ani haka kuma gurgudan jituwarka da alqur'ani alaƙarka da alqur'ani jituwa da alaka ta kuddakut to gurgudan fahimtar da zaka yi alqur'ani yawa idan qur'ani sai a sallah kawai kake karantawa daga falaki zuwa nasi kace wai ka samu na sallah ya ishe ka to shikenan to iya na sallah idan ko qur'ani ka mai da shi zikirinka ka mai da shi wuridinka ba wani zikiri da ka fifita sama da alqur'ani ba sama da alqur'ani duk zikiri alqur'ani shine sama da shi kana karanta shi ya taluna kitaballah ana al-layli wa atrafan nahar kana da wuridi na alqur'ani da kake karantawa da safa da rana da daddare ne ko yaushe kana sauraron alqur'ani kana bibiyar abinda magabata tun daga kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga sauran bayan Allah managarta suka faɗa game da alqur'ani da tafsirai da suka yi da abinna kana koyaushe qur'ani shine farko a komai naka qur'ani shine farko to gurgudan yanda ka ba qur'ani irin wannan kulawar gurgudan bude ma basira da Allah zai yi ka rinka yi wa qur'ani kyakkyawar fahimta sai kage wato duk abu ma na rayuwa ashe akwai shi a cikin alqur'ani komai sai kage abu na faruwa kana tuna abu na tsana cewa kaza kawai sai Allah ya haska ma to ai ga wata aya ma da ta yi maganar abu to an kana so ka fahimci qur'ani ga hanya na karfan imani da Allah karfan imani da manzo Allah yaqini karfan sunnar annabi bin alqur'ani kyakkyawar alaka kada alqur'ani sannan nazari alittafan tafsirai da littafan da suke hidima ga alqur'ani da kuma addu'a mutum ya ta addu'a Allah ya bude kirazan mu ya ba mu fahimtar alqur'ani ya ba mu ikon aiki da shi ya ba mu tadabburin sa ya samu daga cikin ahlul qur'ani ahlul lahi wa khassatu to Allah ka samu dace sannan bushra Allah ya sufanta alqur'ani da cewa shi bushra albushr ne bishara ne yana cike da labarai masu faranta rai ga waɗanda suka yi imani da shi shine inda yace musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minina kaga magana mu ta dazu nan ma sai aka ce lil mu'minina shi qur'ani yana dauke da yana mai gaskata abin da ya gabace shi kuma shari'a ne kuma bishara ne cike yake da albishir ga mu'minai wa bashshiril ladzina amanu anna lahum qadama sidiqin inda rabbihim kai wa mu'minai bishara cewa hakika wani magabacin lada magabacin matsayi ya tabbata yana nan a ajiye Allah ya tanadar musu wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada gashi nan dai wuraruwa da yawa a cikin alqur'ani innal ladhi wa aziz kuma Allah ya sufanta alqur'ani da aziz littafi ne mabuwayi littafi ne gagaraba dau yanda yace innal ladhina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz lakitabun aziz yace waɗanda suka kafirce wa wannan alqur'ani shine azzikr yayin da yazo musu to ba a faɗi jawabin ba saboda wato masifar da take jiran su ba ma sai an magana ba kamar wani babba duk wanda ya karya doka kaza yayi kaza yayi kaza to kaga ba ma sai an ce za a yi maka shi da kansa in yana son kansa da lafiya to ya guji karya wannan doka sai ce wa innahu haqiqa shi lakitabu wallahi littafi ne babba mai daraja aziz mabuwayi gagaraba dau kad ajaza al-khalqu anil itiyani bi misli ayatin min al-qur'ani dukkanin halittu sun gaza, sun ba za su iya kawo daidai da aya ɗaya ba. Allah maɗaukakin sarki ya ƙalubalanci duk wani mai wani karambani, mai wani kirinki, mai jin cewa wai Ƙur'ani ba Allah ne ya saukar da shi ba. Aka ce to shikenan ku zo da makamancinsa. Falyatu bi hadisin mislihi in kanu sadiqina, su zo da irin alqur'anin suka kasa. Aka ce fatu bi ashri suwarin mislihi muftarayatin, amma ba su dama. Wada umana sata'atin min dunillahi in kuntum sadiqina, yanzu an rage, ku zo da sura goma kuma ku gayyato duk wanda za su taimaka muku. An yarda shi shi kaɗai kuka ce ya zauna ya ƙirƙira, to ku an yarda ku zo da duk wanda za su taimaka muku. Sura goma kawai zuwa kasa. To sai aka ce fa'atu bi suratin min mislihi wa da'u shuhadakum min dunillahi. To yanzu sura ɗaya ma, sura ɗaya suka kasa. Aka ce to fa in lam taf'alu, tunda an yi kuri kun kasa, walan taf'alu, ba za ku iya ba. Aka sake ma gajiyar da su, aka sake tsokano su, aka tunzuro su. Aka ce kai la inajtama'atil insu wal jinnu, da mutum da aljan za su da alayatu misli hadzal qur'ani, so suke su zo da irin wannan alqur'ani. La ya'tuna bimislihi, ba za su iya zuwa da makamancinsa ba. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, ko da mutum da aljal din duk za su haɗu, suna ƙarfafar juna, suna ƙara juna ilimi, aljanu su zo da aljancinsu, da ƙwaƙwalwarsu ta aljanu su ce ku bil adama mun fi ku basira, mun fi ku aljanci, mun fi ku fahimta, su su kana su, su ma mutanen su kana su. Allah ya ce ba za su iya ba. Ba a samu wasu sun yi zuciya sun ce ya za a rinka goranta mana, bari a gani. To shi ne Aziz. Kuma an yi a kau da shi daga bayan ƙasa, an kasa duk wani kutungula, duk wani sharri a kau da alƙur'ani, a raba musulmi da alƙur'ani kwata-kwata, ba karanta shi, ba aiki da shi, ba koyansa, ba koyar da shi. Aziz yana nan daram, yana nan da ƙarfinsa. Lokacin Kamal Ataturk, Allah ya ƙara masa nauyin ƙasa, sanda ya rusa daular musulunci 1920, duk makarantun alƙur'ani rufe su aka yi. Aka hana karantar da Ƙur'ani, aka canja salabas a makarantun boko, aka rufe makarantun allo da makarantun islamiyya. Don ma a raba mutane da alƙur'ani, a raba su da musulunci, sai aka ce an hana yin magana da harshen larabci. Ko ka iya larabci, aka ji ka yi gaisuwa ma in aka ji ka yi da harshen larabci, sai a kama ka a kulle ka. Doguwar riga ma in aka ga kasa, bare ka ɗaura rawani, to shi ma ka yi laifi. Kiran sallah ma aka ce a canja, a daina yi da larabci, aka fassara shi da yaren Turkawa, sai kawai a hau kan mimbari ko aka hura lasifika, maimakon Allahu akbar hayya ala salla, sai a kama gwaranci wai an fassara kiran sallah. Duk don a raba mutane da musulmi su rabu da alƙur'ani. Amma a wannan lokacin manya-manyan malamai abinda suka rinka yi, gidan ƙarƙashin ƙasa suka rinka haƙawa, a ciki suke shiga su ɓuya su karanta ƙur'ani, wasu kuma su fita bakin bayan gari su hau dutse, ƙololuwar dutse, su samu wani kogo a ciki su ɓuya, a nan za a koya wa yara alƙur'ani har sai sun haddace alƙur'ani. Da Allah ya hallakar da shi, aka hallakar da duk ire-irensa bayan shekaru, sai ga shi yanzu a Turkiyya har gasar karatun ƙur'ani ake. Sai ka ji an ce na ɗan Turkiyya ya zo na ɗaya, ya zo na biyu, ga makarantu nan, musamman yanzu lokacin shi wannan shugaba da yake yana da kula da addini daidai gwargwado Erdogan. Haka ne? Amma su a tunaninsu daga wannan lokacin an gama da Qur'ani alal aqalla a ƙasar Turkiya ba shi ba buzunsa an gama da shi. To saboda kitabun aziz ne, littafi ne mabuwayi. A Berlin 1878 ne ko 77 manya-manyan Yahudawa suka yi taro tare da Turawa, suka ce mutuƙar musulmi suna tare da wannan littafi na Al-Qur'ani, mutuƙar suna zuwa Makka, suna zuwa Madina, suna aikin haji. To ba za mu gaba da su, ba za mu yi maganin su. Sai wani ya zo ya karɓi Qur'ani daga hannun wanda yake bayanin. Dama ya ɗaga Qur'ani ya ce mutuƙar suna bin wannan Qur'ani, sai ya ce da labar wannan, sai ya karɓi Qur'ani ya kyakke tashi ya ce in wannan ne mun maganin su. Ya ce ban san kaiwawa ba ne sai yanzu. In yanzu ka yaga wannan mai kai kwafi miliyan nawa ne a hannunsu? In ma muka je duk muka kwakwace na hannunsu, ya za mu yi mu kwace na zuciyarsu? Mutum miliyan nawa ne suka haddace Qur'ani? Ya ce ba haka muke nufi ba. Mu hana su aiki da Qur'anin, mu hana su koyan fassarar Qur'anin, mu hana su ma yin karatun Qur'anin, kawai su mai da shi a sha-a-shafa sadaka sai hanniya, ya zama kawai wani abin tarihi. Shi ne abin da muke nufi. To shi ne suka yi tsare-tsare a giggina gidajen rawa, a rinka sa kaɗe-kaɗe, a yi wane ne, a yi kaza, duk abubuwa na shagalawa, a zo da maganganu na shubuhohi, a cusa wa mutane ƙyamar Al-Qur'anin da ma kokwanto a kan ma Al-Qur'anin, a ce duk ba tabbas, ba ma cikakke ba ne, menene a muzanta makaranta Al-Qur'anin. Duk wani matsayi da ake ganin Qur'anin da shi da su ma'abota Qur'anin, a cire shi daga zukatun musulmi, a yi kaza, a yi kaza. Wannan fa shekara 100 da wani abu suka yi wannan. To amma yanzu da za a tashe su su da duniya su yi assessing ɗin nasarar da suka ci ko rashin nasara, su da kansu inda za su gaya wa kansu gaskiya, a yana jin ba za su ba wa kansu maki 30 cikin 100 ba. Domin gaba ɗaya Qur'anin a daina ma karanta shi, a daina fassara shi, a daina jin cewa dole sai da shi za a yi nasara. Ai duk da gazawanmu da rashin aikinmu da, amma dai ai mun yadda dai Qur'anin dai shi ne gatanmu. To wannan yaddan ma so suke mu daina ta. Haka abu ya ta tafiya har aka zo lokacin Bush bayan September 11. Suka yi wata shiririta, wai ya rubuta wani sabon Qur'ani, wai sunansa Al-Furqan. Dai inda aka yi la'anci Yahudawa, aka yi maganar su da allazina kafaru, sai su ciccire. Inda aka ce fi nari jahannama, sai su ce fi jannati na'im. Duk suka zo suka buga shi a intanet. Aka buga kwafi-kwafi, amma ya za a yi a shigar da shi hannun musulmi? Nan ne inda gizo yake saka. Har yau har gobe an rasa yadda za a yi. A intanet ɗin ma sun fara janye shi, sun yi asarar banza da wofi. To a Isra'ila a labirare, wani Bafalastine yaro ne ɗan firamare, sun aje Qur'ani sun cire wasu kalmomi a ciki, sai aka ce yaran musulmi ma sa iya shiga su rinka dubawa su rinka abin nan. Yaro yana budawa sai ya ga wata aya, ya ga an cire harafi ɗaya, sai ya ja layi, sai ya je kai wa malaminsu. Daga nan sai da ƙasar ta kusa ta hargitse. Nan da nan suka ba da oda duk wannan Qur'anin a janye su, a cire su daga laburara. Duk aka dudduba ashe sun yi almundahana. Su wai suna ganin yara za su iya rubtawa. To yaro ba wani shehin malami ba, ba wani mufassiru almuhaddisu, ba wani al'allamatul gadam damu ba. yaro dan primary Allah ya ganar da shi. To kaga kitabun aziz kenan, littafi mabuwai gagara ba dau. Sannan Allah ya sufanta alqur'ani da majid, inda Allah ya ce bal huwa qur'anun majid, shi abun karantawa ne wanda yake mai girma mai madaukakiyar daraja. Wa bashir wa nazir, kuma Allah ya sufanta shi da bashir, mai bishara wa nazir, mai gargadi, inda yace kitabun, wani littafi ne mai girma mai daraja. Fussilat ayatuhu, wanda aka yi bayanin ayoyinsa, filla filla. Qur'anan, abun karantawa ne arabiyan, wanda aka saukar da shi da tsantsar harshen larabci, liqaumin ya'lamuna, dan masu ilimi aka saukar da shi. Jahilai ba su da rabuwa cikinsa, liqaumin ya'lamun, ga mutanen da suke neman ilimi, suke tsayawa, suke neman ilimi da gaske. Bashiran, mai gargadi, mai bishara ne, wa naziran, mai gargadi ne. Amma fa'arada aksaruhum, da yawa mutane sai suka kauda kai, suka bujire, suka ki daukar alqur'ani, to shi yasa suke cikin wahala. Wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka, to Allah ka sa mu dace. Wa kullu tasmiyatin, duk wani suna daga sunayen nan na alqur'ani, aw wasfin, ko wata sifa, fa huwa bi itibari ma'anan min ma'anil qur'an, to an sa masa sunan ne ko an sufanta shi da sufar dangane da la'akari da wata ma'ana daga cikin ma'anonin alqur'anin. To alhamdulillah, a wannan karatu na ulumul qur'an din nan ana sa shi fa a cikin gidan radio, sabon radio nan da suka bude, S radio, kullum ana sa shi da karfe 7 zuwa 8 na safe, ana kama tashar 104.1 ko 104.1. To kullun suna sa wannan da muke yi na baba ya sulu mil qur'an din, suna sa shi, kaga zai zama muraja'a kenan ko, sai mutum ya rinka ji yana dan dudduba, 7 zuwa 8 suke sawa kullun, har asabar da lahadi ko, ko ina jin banda asabar da lahadi. To amma ai kullun suke sa, ban dai san kuma asabar da lahadi ko har da ita ba ko babu.